daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da Lul FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 1 ga watan Afrilun shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Jami'ar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan matuka a zaben da aka yi jiya Lahadi a fadin kasar. A jiya Lahadi gwamnatin Trump ta buƙaci Mexico da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kwararowar dubban bakin haure da ke dosa Amurka. Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Volodymyr Zelensky, shi ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a a zaben ƙasar Ukraine.
To kanin labaran duniya kenan. Rundunar dakarun haɗin gwiwar ƙasashe biyar da ke yakar ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi ta ce ta yi nasarar kashe wani komandan ƙungiyar da ya addabi yankin. A can jihar Bauchi kuwa wani haɗari ya yi sanadin mutuwar mutum 13, inda 6 daga cikinsu 'yan dangi ɗaya ne.
An sami wani mummunan haɗarin mota a kan hanyar Bauchi zuwa Gombe. Sakamakon karambata da motoci guda biyu suka yi, daya kira Sharon mai dauke da fasinja 13 da kuma Toyota Camry mai dauke da fasinja.
Muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin da kuma wani rahoto daga ƙasar Malawi da ke fama da matsalar ambaliyar ruwa sanadiyar guguwar Idai. Sannan Sarfil Hashin Gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Amma duka bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jami'ar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan matuƙa ta wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi, a yayin da ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta kama hanyar lashe zaben Ankara, babban birnin kasar. A Istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda ana kankan wanda 'yan adawa suke zargin an yi maguɗi. Erdogan ya yi magana da 'yan jaridu a Istanbul, inda ya amsa cewa jam'iyyarsa ta AKP ta gamu da koma baya sosai, sannan ya sha alwashin koyon darasi daga zaben da aka yi. Ya ce, "Mun samu nasarori, mun kuma garashi." Erdogan ya yi alkawarin zai gabatar da wasu matakai don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wanda ya kusa durƙushewa. Wasu manazarta suna ganin kaucewar da Erdogan yake na rashin jituwa da jam'iyyar 'yan adawa ta CHP ya nuna alamun ya yarda da shan kayi a babban birnin ƙasar Ankara. A jiya Lahadi, gwamnatin Trump ta buƙaci Mexico da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kwararowar dubban bakin haure da ke dosa Amurka. Tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida a gwamnatin shugaba Barack Obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar bakin haure a iyakar Amurka da ke kudu. "Muna buƙatar taimakonku," abinda muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney ya faɗawa Mexico, Guatemala, Honduras da kuma El Salvador kenan a wata hira da ya yi a gidan talabijin na ABC News. Ya ce ya kamata Mexico ta daɗa inganta tsaron kan iyakarta da Guatemala da ke sashen kudu don ta hana bakin haure da suke tafiya zuwa arewa su shigo Mexico zuwa Amurka, da kuma cewa ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka buƙatar hana 'yan gudun hijira barin ƙasashen nasu. Ya bar kofa a buɗe da yiwuwar cewa shugaba Donald Trump zai rufe kan iyakar Amurka tare da Mexico a cikin kwanaki masu zuwa, kamar yadda ya ce yana da niyyar yanke kusan dala miliyan 500 a taimakon da Amurka take baiwa ƙasashe uku na Northern Triangle. Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Volodymyr Zelensky, shi ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a sama da shugaba Petro Poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Ukraine bisa ga sakamakon zaben da aka yi jiya Lahadi wanda zai sa 'yan takara biyu da suke kan gaba su je zagaye na biyu na zaben. Zelensky ɗan wasan barkwanci wanda yake fitowa a matsayin shugaban ƙasa a wani shirin bandariya na talabijin an yi hasashen zai lashe kashi 30.4 na ƙuri'un zai kayar da Poroshenko cikin sauki wanda yake kan karagar mulki tun shekarar 2014 da ya samu kashi 17.8 a cikin 100 a cewar wani rahoto da hukumar zaben ƙasar tabbatar a jiya Lahadi da ƙarfe 6 na yamma. Idan ba a samu ɗan takarar da ya lashe sama da ƙuri'un da aka jefa ba za a sake zaben a zagaye na biyu wanda za a yi shi ranar 21 ga watan Afrilu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden wanda zai iya zama ɗan takarar Democrat da zai kalubalanci shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020 jiya Lahadi ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba a wani zargi da yake fuskanta daga wata 'yar majalisa daga Nevada cewa ya taɓa kafaɗarta da kuma sumbatarta a gashi a wajen wani gangamin yaƙin neman zaɓe a shekarar 2014. Lucy Flores, tsohuwar 'yar takarar mataimakin gwamna na musamman a jihar Nevada da ke yammacin Amurka, ta tuna abin da ya faru a gidan talabijin na CNN tana cewa kawai ba zato ba tsammani kuma ba tare da sanin ko ta ina ya bullo ba sai kawai na ji Joe Biden na ɗora hannunsa a kafaɗata ya daɗa matsowa kusa da ni daga baya ya jingina ya sunsuna gashina kuma sannan ya sumbaci tsakiyar kaina a hankali. Ta kira wannan al'amari abin kaɗuwa sosai ta kuma ƙara da cewa ba za ka iya tsammanin irin wannan kusanci daga mai ƙarfin mulki ba ko wani wanda ba ka da wata alaƙa da shi ko wace iri da zai taɓa ka kuma ya ji da kuma zai zama ya kusance ka kan irin wannan hanya. A jiya Lahadi ne aka yi taron tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kuma ƙungiyar Hamas inda Isra'ila ta sauƙaƙa wasu hani da ta yi a kan harkokin kasuwanci da ake tsallakawa zuwa yankin Gaza ana yi da kuma faɗaɗa yankin da za su yi kamun kifi a tekun Mediterranean. Bayan da Isra'ila ta mayar da martani da wasu hare-hare ta jiragen sama, zaman sulhun da aka yi jiya Lahadi kuma ya zo ne bayan wasu kwanaki da aka yi ana tashin hankali ciki har da haruruka da Falasɗinawa suka kai cikin Isra'ila.
Muhammad Hafiz Baballe ke nan karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tauran dinar dakarun haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ƙarƙashin yaƙin da aka wa taken 'yancin tafki na MNJTF da ta haɗa da ƙasashen Chadi, Najeriya, Nijar da jamhuriyar Benin da kuma Kamaru. A ce ta yi nasarar kashe wani kwamandan ƙungiyar ta Boko Haram da wasu mayaƙansa 15. Rundunar mai hedkwata a birnin Injamena ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter dauke da sa hannun kakakinta Kanar Timothy Antiga. Abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya ga sanarwar ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Dakarun rundunar ta MNJTF sun yi wata arangama ne a wani sansanin mayakan Boko Haram da ake kira Andakar a ƙarshen makon da ya gabata, inda rundunar ta samu nasarar kashe kwamandan Boko Haram da ake kira Malam Musa tare da wasu mayakansa 15. Sanarwar ta ƙara da cewa an lalata wasu motocin ƙungiyar guda 5, sannan an kama wata mata gyatuma wacce ba a tantance alaƙarta da mayakan na Boko Haram ba. Shi dai kwamanda Musa mutum ne mai ido ɗaya, shi ne kuma yake kula da garuruwan da ke kudancin yankin tafkin na Chadi waɗanda suka haɗa da Daban Masara, Kirta, Wulgo da Kwalaram. A cewar sanarwar, Musa ya yi ƙaurin suna wajen sa kuɗaɗen haraji ga manoman yankin da masu sana'ar kamun kifi ko su da kuma makiyaya domin samar wa ƙungiyar ta Boko Haram kuɗaɗen shigar da take amfani da su wajen kai hare-hare.
To gaida Ibrahim, A jihar Bauchi kuwa wani mummunan hadarin mota da ya auku yayin sanadin mutuwar mutum 13 cikin har da mutum 6 da suka fito daga dangi daya ga Abdulham Muhammad da karin bayani daga Bauchi.
Inji cewar kakaki hukumar yan sanda DSP Kamal Datti hatsarin ya faru ne a sanadiyar Tahomu Gama a tsakanin motoci akan hanyar Bauchi zuwa Gombe da misalin La'asar Sakaliya. Kuma da taimakon mutanen kauye da na jami'an tsaro aka kwaso mutanen asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar Tafa Balewa wanda likitoci suka tabbatar da mutuwar mutane 13 yayin da sauran mutane 6 suna samun kulawa da lafiyar su.
Yau wato abin da ya faru shine a yau ranar Lahadi wadda ta kama 31 ga watan Maris da muke ciki na shekara ta 2019 an sami wani mummunan hadarin mota kan hanyar Bauchi zuwa Gombe sakamakon karan bata da motoci guda biyu suka yi, daya kira Sharon mai dauke da fasinja 13 da kuma Toyota Camry mai dauke da fasinja guda 6. Sakamakon wannan ne kuma duka su fasinja da su cikin wannan motoci suka samu raunuka, inda jami'an tsaro da taimakon al'ummar gari suka kwashe su zuwa asibitin koyarwa na Abubakar Tafa Balewa, inda kuma likitoci suka tabbatar da cewa mutum 13 sun rasu daga ciki, yayin da kuma mutum 6 yanzu haka suna karban suna alfan magani a wannan asibiti.
Kamar gawawaki nawa kenan suke nan asibitin koyarwa na Bauchi?
Gawa 13 kenan, wanda ka san yan uwa na wa'annan mutane za su zo don kuma suka zo ga sukan mutu su.
Wannan hatsari ya faru ne inda ke suka yi Tahomu Gama kenan. Akwai matsanancin gudu ne mai yiwuwa a binciken ku da kuke fara aiwatarwa?
To yanzu dai muna bincike a kan shi musabbabin wannan hatsari, wanda insha Allah ku bayan bakin ce ne za mu iya tabbatar da dalilin da ya sa musabbabin faruwar wannan hadari.
Daga bisani ne kuma na ji ta bakin kanin mahaifin Jamalu da ya rasu, wato Jibrin Yari, inda ya bani takaitaccen bayanin mamacin.
Sai bayan shi a wajen ɗanya na Murigayi Alhaji Murigayi sun yi hatsari ne daga hanyar Gombe zuwa Bauchi bayan macin yau Lahadi. Allah ya musu gamsuwa da shi da matar shi da 'ya'yansa biyu da turowar matarsa su biyar kenan.
An yi musu hatsari?
An yi da rayuwa, an musu da rayuwa.
A nan Bauchi ko kowa ina na kai?
Zuhab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce, duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce bigar nan dai mutu.
To Allah kyauta, to shin zaki ko zaka iya daukan wasu kudade daga ajiye domin biyan wasu bukatun kanka ka taimaka wasu mabukata da ke cikin mawuyacin hali? Abinda wata mata ta yi kenan a Malawi, ɗaya daga cikin kasashen da makwacin guguwar Idai ta halaka mutum 60, ga fasarar rahoton wakilin mu da Amurka Lame Kamasina. Izuwa yanzu Abida Miya wacce 'yar kasuwa ce ta tattara kayayyakin abinci da barguna da kayan sawa da kuɗin sai kai dala 20,000, kwatankwacin naira miliyan 7 kenan, domin kai ɗauki ga al'ummar ƙasar ta Malawi da bala'in guguwar Idai ya shafa. Tun dai a watan Maris Miya ta fara wannan aiki na tallafawa jama'a, bayan da ta ga irin yadda mutane suka shiga halin ni'iya su.
It happened so suddenly and I obviously had.
Tace abin ya faru ne ba zato, kuma a lokacin ina da wasu kudade waɗanda na ware domin biyan wasu bukatuna. Saboda haka sai na kwashe dukkan kudaden, nace a je a siyo masara domin mu ba zama mu taimakawa mutane, saboda irin halin da na ga suka shiga. Hatta kai ga mutane sun fara fuskantar matsalolin yunwa saboda ba su da abin da za su ci.
Because there was such a huge need and people were starving and didn't have anything to eat.
Wannan yunkuri da Miya ta yi sai ya ja hankulan jama'a, har suka fara kai nasu taimakon zuwa gidanta da ke birnin Blantyre a ƙasar ta Malawi.
And I was really shocked. People were.
Abin ya bani mamaki matuƙa. Sai kaga mutane sun tako daga gidajensu da suka kai nisan kilomita 15 zuwa 20 domin su zo gidana su kawo taimakon kayayyakin sawa. Kuma wani abun mamaki, sai kaga kayayyakin kusan sabbi ne.
Some clothes that they wanted to give and they were bringing their fairly new clothes.
A yin kiyasin da ta yi, me ta gano cewa kungiyar ta tallafa wa mutane da yawan sai ga kusan mutum 1000 waɗanda suka tsira daga bala'in ambaliyar ruwan. Kungiyar tata ta kan kai kayayyakin ne a yankunan da suke da wuyar zuwa, irin su East Bank inda hanyoyi da gadoji suka lalace sanadiyar ambaliyar ruwan. Sai dai duk da wannan tallafi na kungiyar Tamiya, waɗanda suke buƙatar taimakon sun ce har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba. Modesta Jackson na ɗaya daga cikin mutanen da suka tsere daga muhallansu sanadiyar guguwar ta Idai.
Haya duk ba su da jagoyaji su ji guri gwanera.
Cikin harshen da ake kira cicewa, Modesta ta ce ko da yake an ba mu abinci amma har yanzu muna da bukata. Yasuwa yanzu babu komai a gidajenmu, kusan mun rasa komai. Muna kira ga gwamnati da ta taimaka mana da iri. Saboda da zarar ruwan ya janye sai mu koma gonakinmu mu yi shuka. Hukumar ba da agajin gaggawa a ƙasar ta Malawi ta ce makwacin guguwar ta Idai ta shafi akalla mutum miliyan 1, ta ƙara da cewa ana buƙatar akalla dala miliyan 30 domin tallafa wa mazauna karkara da ke zaune a sansanoni 187 a sassan ƙasar. Alfred Fundi shi ne mai kula da sansanin da ke yankin da ake kira Amfibi. Shi ma cikin harshen na Cicawa ya ce tantuna 4 kacal aka bamu domin mutane su kwanta a ciki, hakan kuma na nufin mutane da dama ba su da inda za su kwanta. Lamarin yakan kazanta idan aka fara ruwan sama, wasu sukan kule cikin ajujuwa ne yayin da wasu kuma suke fakewa a wata cibiyar kiwon lafiya. A halin da ake ciki, Mai ta ce akwai bukatar a kwashe masu gudun hijira a maida su yankunan da ke kan tuddai domin akwai yiwuwar ambaliyar ruwan ta karu, yayin da take cewa kungiyar ta za ta ci gaba da ganin an nemo karin taimako domin tallafa yan kasar ta Malawi da makwacin guguwar ta Idai ta shafa. Fassarar rahoton Lamek Masina kenan, ana dai tare ne da sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogo ke cewa ɗayan dare ne da minti 17 yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da bindiddigin abin da ya faru kan zargin da matasan nan biyu Alhaji Hallar Saba Kefi da Alhaji Ramalan suka yi wa gidan man Alhaji Awali AA Rano da ke garin Kefa a jihar Nasarawa, na cewa sun baiwa rukunin gidajen man na AA Rano aran gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a Kefi, da zama cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa, inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe gininsu da mayar da shi wajen zuba shara. A makon da ya gabata mun kawo muku bahasin asalin injiniyan da ya yi aikin gyaran tankunan mai suna injiniya Abdullahi Baba Samunaka, wanda ya ce ya kiyasta barnar da ya yi kuma ya baiwa tsohon manajan gidan man da ya hada shi da matasan kuɗi har naira 325,000. To a yau za mu ji daga ainihin manajan gidan man da ya nemi alfarmar yin amfani da gidajen matasan, kuma shi ne aka baiwa kuɗi ya ba su tare da saka hannu a wata yarjejeniya kan wannan batu.
Assalamu alaikum. Sunana Ishaq Nagoma garin Kefi, ma manaja AA Rano na gidan Kefi. Gaskiya wannan abun da ya faru tun farko inda ni aka fara, wayannan ɗan talibin da suka zo wannan gida Voice of America suka yi bayani akan cewa tun farko an zalunce su, an rushe musu gidaje. Wannan maganan ba haka ba, saboda lokacin aka fara wannan abun ni ne injiniya ya contacting dina kan in nemi wannan wuri da abun da yake son yayi, na kuma gaya mishi dan uwana nake da wannan wuri, na dauki waya na kuka ma dan uwan nawa ga abun da za a yi a wannan fili. Muna da machine da za ta zo ta wuce ta shiga gidan mai, don interview cikin gidan mai za ta rusa mana floor na gidan mai, ya kuma yi magana cewa da hobbin ba za a rushe mai gida ba. Sai na ce mishi insha Allah ba za a rushe ba. Bayan machine ta zo ta rushe katangan gidan mai ke bayan, domin katangan gidan mai nake wannan gidan nashi ba shi kan shi, ta shiga ta fara aiki ta tono tankuna. To babu
dai manager kamar yadda injiniya ya faɗa, duk wannan labarin da injiniya ya bayar haka yake.
abinda injiniya ya faɗa haka yake.
Yawwa, an turo kuɗi ta hannunka ka biya su waɗannan mutane ta hannun lauyansu.
Kare, injiniya ya turo kuɗi naira 325,000 na kuma cire kuɗi na ba wa lauya. Kuma shi injiniya ya confirm a wurin lauya ya ce eh tabbas an ba shi wannan kuɗi.
To akwai wannan takardar da take hannuna ta shi wannan lawyer wato Alpha Solid Conrad wanda ya tana har da in ka duba wannan kusa duba takardar nan da kyau ga sunan ka kuma ga inda ka sa hannu kai ka sa wannan hannu?
Wannan hannu ni na sa shi amma da dalili.
Eh ina zuwa ba dalili nake nema ba ni dalili na nan shi ne abinda takardar ke kunshe da shi shi ne kawai nake so mu yi magana a kai. Ita wannan takarda tana nuna kuɗin da aka biya ba 325,000 ba ne, kuɗin 300,000 ne ga sunan a rubuce wanda ka sa wa hannu. Sannan kuɗin kuma na harin filin ne ba wai na jiya ba ne ga wannan ginin da ake. Kazalika kuma an amince cewa it is also agreed that the management of the search filling station will undertake the rebuilding of the 2-bedroom semi-detached. Ko da yake da Hausa muke magana wato ma'ana yanzu abin da ya saura shi ne su shugabannin waɗannan gidan mai sun yadda za su sake gina wannan gidan gidaje biyu ne amma na da juna su ne ake kira semi-detached sannan wanda aka rushe su don in an duba aka ce destroyed wato an kamar ma lalata su ake gaba ɗaya shi ne wannan kalmar turancin ke sannan a ƙarshe aka ce as soon as the reconstruction work on the filling station is completed bayan an gama aikin sake sanya waɗannan tankuna gidan mai ne za a yi wannan aikin. Ishaq na goma ke karanta ba hannu kan wannan yadda ne yadda ake me yasa ba a ƙarisa ba a yi wannan gini ba.
Wannan yarjejeniya da ka gani a wannan hannu naka lokacin da aka ɗauko aikin gidan mai na kan aiki mun gama komai da
su. Kuɗi kuma bari ni tambaya ina naira 25,000 da ya kamata kuɗin su zama tun da yanzu nan da ya rubuce ne ka sa hannu ne kan naira 300,000.
Wannan kuɗi naira 325,000 da aka zo da su na kira Dalhatu ga su zan baka kuɗinka ya ce cewa in je in ba wa lauya naira 325,000 wanda kuma da nan tashi tafiya ba rawa akwai shaida tare da ni ana kiran sa Alhaji Abdullahi babban amini ne a wurin Dalhatu kuma mun je da shi na kuma ba wannan kuɗi ta ba wa lauya wannan kuɗi kuma injiniya ya kira lauya ya tambaye shi kaga kuɗin ya ce ya gani tabbas ya amsa.
Wannan ta waya aka yi ba mu da wannan shaidar a shin akwai takardar da lauya ya rubuta maka aka sa hannu cewa an ba da naira 325,000
ba mu yi wannan yarjejeniyar da shi ba
shi ne kuma amma ai ga wannan takardar tana rubuta naira 300,000
wannan takarda abin da ya sa har na yi da na sa hannu ina da kwarin dalili an gama wannan aiki na gidan mai da kusan shekara 1.5 ana gab da za shi ga shekara 2 lokacin ni ba na wannan gidan ma amma duk abin da za su yi sanadiya na ne dole ne sai an nemo ni daga baya suka zo suka koma suka ce ai tunda sun tabbin ciyama ya sai wannan gidan mai sayawa ni ta hannuna ma an bi ni ma na bi ba sayawa suka da sai suka yi amfani da dama suka matsa ma injiniya cewa wannan kuɗi da sun fara denying ba kuɗin nan injiniya ya fara kira na akwai takardar yarjejeniya banda wani mafitan da zan yarda cewa ni sun karɓi kuɗi a hannuna da baya suka ce to a je a yi takarda a kawo na sun karɓi kuɗi a hannuna suka je suka buga takarda wanda bai wuce wata biyu haka baya ba bayan tafiya wurin commissioner of police a lafiya kenan suka zo da shi lokacin kuma ana ta abin cewa a karɓi kuɗi ba ni kuma na yi tunanin cewa ba inda za a ce ban ba su kuɗi ba suka zo da wannan takarda suka ce su tun farko sun gaya ma injiniya kuɗin nan mai kuɗin da ya ba su na haya ne suka daga baya ma lauyan ya dawo ya ce cewa ni da na kawo kuɗin ma na gaya shi na haya ne sai na ce to kaga kai ƙarya lokacin da aka kawo
ma kuma isa haka abinda muke magana ka tashi ka saka hannu kana jin turanci tukuna
ina jin turanci
to a ga rubutu nan ƙarar kana gani ka tashi ka sa hannu akan abin da yanzu kake ji a muryar Amurka cewa ƙarya ne.
Akwai daɗe aka si dai an samu saboda akwai ƙwaƙwaran hujja a kefiya
domin a lokacin ni kadai ne in ba nayi abin da zan san cewa sun karbi kudi a hannuna ba wannan kudin ni zan biya su.
To gashi nan kuma ka san hannu akan za a gina waɗannan gidaje biyu da aka rushe, yanzu ya za ka yi a gina waɗannan gidaje?
To kuskure dai an samu, saboda a lokacin da aka watakala gaskiya ban karanta da na ce suka watakalan yarjejeniya akan na ba su kudi. Ko da ya zo da takarda cikin dare ya same ni, domin ni a kullum ina fita da asuba ba na dawowa sai cikin dare. Da ya zo da takarda ya same ni cewa ga takardun da ya bayar ni, kuma akan hanya ma ya same ni na sa mai hannu ya wuce, sai daga baya na zo na tabbatar ga dalilin da abin da ya rubuta a takarda.
Yanzu Ishaku za a jira wannan takarda da ka sa wa hannu, za a jira a ga an zo an fara gyara waɗannan gidajen ki ne?
Gaskiya ba zan faɗa wa gidan rediyo a cewa za a zo a gyara wannan gida ba, saboda kamfani ba ta amince da wannan abun ba. Kuskure da aka samu daga wurina ne.
To kai za ka yi aikin gidajen kenan tun da aka yi?
Eh, to ba damu, tun da shi mai gidan ɗan uwana ne na jini, kuma duk wanda ya zo ya shiga wannan abun daga baya ya shiga ne bisan ta yadda aka fara ba.
Masu rauro kun dai je da takaya a tsakanin masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Saboda haka, za mu ci gaba da tuntuɓar duk waɗanda kuka ji muryoyinsu domin samun hanyar warware wannan takaddama. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasir Adamu Yalhikaya, ni Sarfi da Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla yanzu kuma ga labari a takaice.
Jami'ar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma baya matuka ta wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi, yayin da ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta kama hanyar lashe zaben Ankara babban birnin kasar. A Istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda ana kankan, wanda 'yan adawa suke zargin an yi maguɗi. A jiya Lahadi, gwamnatin Trump ta buƙaci mazuko da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kurarowar dubban bakin haure da ke dosa Amurka. Tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida a gwamnatin shugaba Barack Obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar bakin haure a iyakar Amurka da ke kudu. Muna buƙatar taimakonku, abinda muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney ya faɗawa Mexico, Guatemala, Honduras da kuma El Salvador kenan a wata hira da ya yi a gidan talabijin na ABC News. Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Vladimir Zelensky, shi ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a sama da shugaba Petro Poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Ukraine, bisa ga sakamakon zaben da aka yi jiya Lahadi, wanda zai sa 'yan takara biyu da suke kan gaba su je zagaye na biyu na zaben. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, wanda zai iya zama ɗan takarar Democrat da zai kalubalanci shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020, jiya Lahadi ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba a wani zargi da yake fuskanta daga wata 'yar majalisa daga Nevada, cewa ya taɓa kafaɗarta da kuma sumbatarta a gashi a wajen wani gangamin yaƙin neman zaɓe a ƙasar.
To masu sauraro, da aka mu kawo ƙarshen shirin namu na safe, sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Salisu Buhari ɗan Isan Daura da Allah ya warasuwa jiya a ƙasar Masar, da fatan Allah ji ganshi, amin. Za mu da din Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatarwa, da Solomon Abo da ya haɗa shirin, sai injiniyanmu Jimmy Cook. Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC, sai mun haɗa a shirin namu na hantsi.
Afrique, Le Monde aujourd'hui.